إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحكم والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkan mu da wannan maraice na talata 18 ga watan Ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 18 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan wanda ke unguwar Rusaitu a cikin birnin Abuja in ba manta ba a karatun mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 162 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato fadin Allah madaukakin sarki khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'azabu wala hum yunzaru da kai za mu tashi farkon aya ta 163 wa ilahukum ilahun wahid kuma wannan shine darasin mu na 18 mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء
Allah madaukakin sarki yace wa ilahukum kuma lallai ku sani abun bautarku ilahun wahid abun bauta ne guda daya ma'ana Allah da ya cancanta a bauta masa ubangiji ne guda bai da abokin tarayya bai da kishiya bai da sa'a bai haifa ba ba haife shi ba ba shi da mata ba shi da da kalmar ilah abinda ake nufi shine abun bauta ko na gaskiya ko na ƙarya idan larabawa suka ce ilahu suna nufin al-ma'bud sawa'an bi haqqin aw bi ghairi haqq shi yasa zamu ga a qur'ani ubangiji subhanahu wata'ala yakan kira gumaka da ilah saboda a larabci duk wani abun bauta akan ce da shi ilahu an gane ko wa qala hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya kaga dan maraki ake nufi a ilahum ma allah ma'ana akwai wani abun bauta kuma tare da Allah to da haka dai kalmar ilah yana nufin abun bauta to sai dai wani lokaci akan faɗi ilah ana nufin abun bautan na gaskiya kamar anan Allah kenan wani lokaci kuma a faɗa ana nufin abun bautan na ƙarya wanda ba Allah ba to sannan kalmar ilahu an samo ta ne asali daga al-ilahatu al-ilaha shine al-ibada daka ilah bi ma'ana al-ma'bud al-ilaha bi ma'ana al-ibada ubangiji madaukakin sarki ya san akwai masu da'awoyi da yawa na ababan bauta mabambanta akwai wadanda suke cewa annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ne za a iya bauta masa annabi Uzairu dan Allah ne za a iya bauta masa, mala'iku ƴaƴan Allah ne mata za a iya bauta musu, akwai masu bautar gumaka irin Lata da Uzza da Manata, akwai masu bautar Yahusa da Yahuka da Nasra, akwai masu aqidar cewa ma Allah ɗaya yayi wa duniya kadan a ce shi take bautawa. To shine Allah madaukakin sarki yake magana akan haka, wa ilahukum ilahun wahid, lalle abun bautarku bisa ga cancanta da gaskiya ku sani shine Allah kwaya daya. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid, Ubangiji ya ce a hirdinku kar ku rike abun bauta guda biyu, ku sani abun bauta bisa ga cancanta Allah ne kwaya daya. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. To sai dai idan aka maida ilahu ya zama Allah wanda daga tushe ɗaya ne, duk daga al-ilahatu ne, to nan kuma Allah kadai ake ne. Da haka akan ce ilahu ana nufin Allah ko wani Allah. Amma idan aka ce Allahu to Allah kadai ake nufi, subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya ce la ilaha illa huwa, babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi. Ar-Rahmanu mai rahama, Ar-Rahimu mai jin kai. Lafazin Ar-Rahman ala wazani fa'alan, Ar-Rahim ala wazani fa'il. Da Ar-Rahmanu da Ar-Rahimu dukkaninsu asalinsu shine Ar-Rahmatu. Ar-Rahmatu shine jin kai, Ubangiji mai jin kai ne. To amma akan canja lafazin Ar-Rahmatu ya koma ala wazani fa'alan shine Rahman, ko ya koma matsayin fa'il shine Rahim. Idan aka yi haka to ya nuna sifa, mana Allah mai rahama, to rahamar tasa ta cika ta tumbatsa, domin fa'alan yufidul imtila, kamar gadban, kamar atashan, kamar jau'an, wanda ya cika da abu. To larabawa su suke kawo sifarsa ala wazani fa'alan, kamar an ce gadban wanda ya cika da fushi, jau'an wanda ya cika da yunwa, atashan wanda ya cika da kishirwa, sakran wanda ya kai makura ta fuskar buguwa. To rahman tana nufin wanda ya cika da rahama. To amma rahim ala wazani fa'il yufidu ta'diya, yana nuna rahamar Allah tana kaiwa ga wasu suna cin arzikinta, domin wannan shine abin da sigar fa'il take nunawa a larabci, ma'ana bayan kasantuwar Allah yana da rahamar, to kuma yana baiwarta ga wasu. Shine yace wa rahmati wasi'at kulla shay, rahmata ta ishi kowa da kowa, ta kai ga kowa da kowa. Zaka iya samun in mutum ne yana da abu amma baya ba kowa, misali zaka iya samun mutum mawadaci kuma marwaci a lokaci guda, kuma zaka iya samun wani shi kuma yana da zuciyar kyauta amma bai da abin kyautar. To shi Allah ba haka bane, Rahman yana da rahmar, Rahim kuma yana baiwarta, subhanahu wa ta'ala. To wannan shine abin da waɗannan sigogi guda biyu suke nunawa. Wannan lafazi yana yawan maimaituwa a Qur'ani, Ar-Rahmanu da Ar-Rahimu, kuma a goya su a tare da juna. A ayar farko cikin Al-Qur'ani akwai wannan, ita ce bismillah, bismillahir rahmani ar-rahimi. To sannan a sura farko cikin Al-Qur'ani, suratul Fatiha aya ta biyu, ita ce wannan, Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani ar-rahimi. Lafazin ar-rahmanu da ar-rahim sunaye ne daga cikin sunayen Allah manya, ismullahi al-a'zam. Idan aka ce abu kaza suna ne na Allah mai girma, ana nufin in ka nace masa da shi to duk bukatar da kan nema Allah yana iya baka. Da haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yayi yawan maimaita su a Qur'ani, dan ya nuna mana wannan afakaice. Duk wata sura da ka sani a Qur'ani, kafin a bude ta sai an yi bismillahir rahmanir rahim, suratu tauba ce kawai ba a yi mata haka. To kaga kenan adadin surorin Al-Qur'ani, adadin sunan Ar-Rahmanir Rahim kenan a matakin farko. Surorin Al-Qur'ani guda 114 ne. To kuma a kowace sura farkonta bismillah ta maimaitu in ka cire suratu at-tauba. Kenan kaga Ar-Rahmanu Ar-Rahim kadai koda na bismillah muka ce, to ta maimaita a Qur'ani sau 113. To kuma a cikin suratu An-Naml الرحمن الرحيم سو بي تزو باين افرقو افاتحة بسم الله الرحمن الرحيم سيكما انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم wannan wai banda ma irin inda ake samun ta a irin nan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanu arrahim da haka duk mutumin da zai lizunci sunan arrahmanu arrahim ya rinka kiran Allah subhanahu wa ta'ala da shi to hakika yayi ruko da ismullahi al'azam zai wahala ya roki Allah bai amsa masa ba hadisi ya tabbata daga shahru dan haushab daga asma binti yazid ibn sakan Allah ya kara mata yadda ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kala annabi yace ismullahi al'azam fi hatayn al'ayatayn akwai ismullahi al'azam a cikin waɗannan ayoyi guda biyu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanu arrahim da kuma fadin Allah Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum kaga arrahmanur rahim ismullahil azam alhayyul qayyum shima ismullahil azam sai dai kamar yadda muka faɗa arrahmanur rahim ya maimaitu da yawa amma alhayyul alqayyum sau uku kadai zuwa qur'ani waje na farko cikin suratul baqara ayatul kursi allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum waje na biyu farkon suratul ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum waje na uku cikin suratul daha وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ودن سما لمن تفسيري سكتشي سندية سوكر ونن آية شيني أبن دمتا نمك ما قزاوا سكفتا سكتشي بزيو أتشي دد الدنيا تتترى تبوتا وأبن بوتا ديبا أبن بوتا ديه ودنيا يوا ينكا كنا كيران سوانشا ينا كيران سكيران وازيجي سوسنا قطن تألا دمتن الهالن ألا سبحانه وتعالى دوان أبناس باب وندي كمادشي da aka ce maka Allah yana ji jin sa ba irin na mutane bane da aka ce Allah yana gani ganin sa ba irin na mutane bane da aka mutum shine yake da iyaka ta fuskar abin da yake ji shi ko Allah bai da iyaka ta fuskar abin da yake ji mutum ne baya iya saurari mutum biyu a lokaci daya wannan yana fada kuma a ce duk kana jin su kana ba su amsa ba za ka iya ba domin Allah yace ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai sanya wa dan adam zuciya biyu a cikin sa ba zuciyar da za ta yi attending wannan at the same time tana attending wannan babu a cikin dan adam in yana saurara daya sai in daya ya gama sai ya juye wajen wani amma shi Allah ba haka bane ba Allah tare da yawan bayin sa da bambancin bukatunsu da bambancin yaran su kuma a lokaci guda yana jin kowa yana saurara kowa subhanahu wata'ala kuma yana amsawa kowa yana biyan bukatar kowa subhanahu wataala to wannan kuma yana daga cikin bankaurar tunani domin in dai ka yadda duk duniya shi Allah shi kadai ya halice ta shi kadai yake gudanar da ita shi kadai yake azurtawa to dan me kuma za a ce shi kadai ba za a bauta masa ba sai an raba masa haƙƙi ita wannan bautar da ake wa Allah haƙƙi ne na wannan halittar da yayi to in dai ku shi kadai yayi halitta to ku shi kadai ya cancanta halitta ta bautawa subhanahu wataala to shi yasa sau da dama Allah yakan kafa hujja da rububiyyarsa dan ya kiraye mu zuwa ga uluhiyyarsa rububiyya kadai takarsa da halitta kadai takarsa da mallaka kadai takarsa da gudanarwa to kuma uluhiyya shine kadai takarsa da cancantar abauta masa in ka yadda Allah kadai shi ya halicci sama to shi kadai ya halitta ya cancanta abautawa in ka yadda shi kadai ya halicci kasa to shi kadai ya cancanta abautawa in ka yadda shi kadai ya halicci dukkanin halittu baki daya to shi kadai ya cancanta abautawa subhanahu wataala to wannan shine wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanu arrahim ubangiji yace inna fi khalqis samawati wal ard lalle hakika a cikin halitta sama da kasa waqtilafil layli wan nahar da sabanin dare da wuni والفلك التي تجري في البحر دجرا جن روا وند سكي غدانا اكن تيكو بما ينفع الناس دا ابن دكي امفانر دا متاني وما انزل الله من السماء دا ابن دا الله يسوكر دغ سما مما ان روا فاحيا به الارض بعد موتها كما يرايد دا قسا دا شي باين تا متو وبث فيها من كل دابه كما يبز دكان وتا حالتا ا cikin قسا وتصريف الرياح da kuma caccanjawar iska, wasahabil musakhkhar, da gajimari ko hadari ko hazo wanda Allah ya hore shi, baina samai wal ardi, tsakanin sama da kasa. To cikin dukan waɗannan abubuwa guda takwas da aka ambata ga wanda ya lura, la ayatin, akwai ayoyi, li qaumin yaqiluna, ga masu hankali, mana ayoyin da suke tabbatar da cewa akwai Allah, kuma suke tabbatar da ya cancanta a bauta masa, kuma suke tabbatar da cewa shi kadai ne. Wannan shine fasara waɗannan kalmomi ɗaiɗaikun su. Sai mu dawo mu kalli ɗaiɗaikun su, abin da suke kunshe da shi na ilimi, kamar yadda malamai suka faɗa. Na farko dai, Ubangiji subhanahu wata'ala shine mahalicci, daka shine al-khaliqu, an gane ko, shine ar-raziqu, shine al-mudabbiru, mahalicci, mamallaki, kuma mai gudanar da halitta. Alalahu al-khalqu wal-amru, tabarakallahu rabbul alamin, halitta tasa ce kuma gudanar da halittar aikin sa ne, sarki ya tabbata gare shi Ubangijin talikai. To sannan Ubangiji subhanahu wataala ya ce as-samawat, sammai, yayi jam'i. Kalmar samawat jam'i ne na as-sama'u, in aka ce as-sama'u sama ɗaya kenan, amma as-samawatu sammai da yawa sun wuce ɗaya. To wannan ya nuna sama ba ɗaya bace, sama suna da yawa, akwai sama ta ɗaya, ta biyu, har zuwa ta bakwai. To shi yasa Allah yake yin jam'i wajen ambaton sama, samawat, samawat. To ita ma ƙasa ɗin ba ɗaya bace, ita ma ƙasa bakwai ce, kamar yadda sama take bakwai. Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna, Allah shi ya halicci sammai guda bakwai, ƙasa ma kamar su. To amma sau da dama a Qur'ani, Allah in zai yi magana akan halittar sama da ƙasa ko sama da ƙasa, ita saman sai ya mata jam'i, amma ƙasa kuma sai ya kawo ta mufrad, bai mata jam'i, sai ya ce mahaliccin sammai da ƙasa a madadin sammai da ƙasai. To sai malamai suka ce hikimar, akwai wani saƙo da Allah yake so ya isar. Saƙon shine, ita sama kowace gashin kanta take ci, kuma kowace sinadarin halittar ta daban da na ƴar uwarta. Yanzu da zaka je sama ta ɗaya, to zaka ga abin da Allah ya yi ta da shi daban. In ka je sama ta biyu, zaka ga ita kuma ba da wannan aka yi ta ba. Haka in ka je ta uku, haka in ka je ta huɗu, har ka je ta bakwai. Duk sinadaran da Allah ya halicce su da shi daban-daban ne, kuma halittar su daban-daban ce. To shi yasa Allah baya musu jam'i, sai yake ware su, dan ya nuna mana cewa kowace gashin kanta take ci, kowace tana da bambanci da ƴar uwarta. Amma ita kuwa ƙasa, malamai suka ce ita jinsi ɗaya ne, abu guda aka halicce ta da shi, sai dai bambancin launi. An gane ko? Akwai farar ƙasa, akwai jar ƙasa, akwai taɓo, akwai rairayi, akwai yashi, akwai ƙasa mai danƙo, akwai ƙasa mai kanwa, amma dai duk sunansu ne ƙasa. Da jar ƙasa da baƙar ƙasa, sunanta ƙasa. Da jar ƙasa da farar ƙasa, sunanta ƙasa. Da ƙasa mai danƙo da ƙasa rairayi, sunansu ƙasa. To shi yasa sai Allah ya dunƙule su, sai ya ce ƙasa. Abin nufi, wacce aka yi ta da sinadari guda, duk da bambance-bambancen da ke tsakaninta ta fuskar launi. Wasu malamai suka ce a'a, ita ma ƙasa tana da bambanci. To amma me ake nufi da bambancin ƙasa? Ana nufin, suka ce, ita ma kai ƙasa hawa-hawa take kamar sama, hawa-hawa take kamar sama. Yadda sama idan ka wuce ta ɗaya zaka je ta biyu, ka wuce ta biyu ka je ta uku, to ƙasa ma haka take. Yanzu wannan ƙasar da muke rayuwa a kanta, a can ƙasanta akwai wata, a can ƙasanta akwai wata, har ka tarar da bakwai. To amma dai duk da haka, suka ce dai sunansu ƙasa, 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 sinadarin halittarsu ɗaya ne, jinsin su guda ne. To sannan kamar yadda na gaya mana, wasu malaman sun ce bambance-bambancen da ke tsakanin ƙasa na launi ne, amma sinadarin guda ne. Kuma irin wannan bambance-bambancen ne ya haifi har ga ƴan adam. A cikin mutane akwai fari, akwai baki, akwai wankan tarwaɗa, akwai mai sauƙin hali, akwai mai wuyar sha'ani, akwai dunkum, akwai mai fara'a. Saboda me? Saboda bambancin sinadarin halitta na asali, wanda shi ne ƙasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya halicci annabi Adamu da danƙa guda ɗaya da ya yi daga ƙasa. To shi kenan, sai ɗan adam danƙa guda ɗaya daga ya yi daga ƙasa, amma dukkaninta ya haɗa ya cakuɗa. Inna Allaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah ya halicci annabi Adam da danka daya da ya daga kasa amma daga dukkan launin kasa. A cikin halittar Adam akwai jar kasa, akwai farar kasa, akwai danko, akwai rairayi, akwai tabo. Shi yasa zaka ji a cikin Qur'ani Allah yana kiran kasar da ya halicci annabi Adam da suna daban-daban. Wani waje yace min dinil lazib, wani waje yace min turab, wani waje yace min salsalin kalfakar, wani waje yace min hamadin masnun. Din nau'uka ne na kasa. To shine manzo Allah yace sanadiyar haka ne yasa ɗan adam suka bambanta. Cikin su akwai farare saboda a cikin kasar da aka halicci annabi Adam akwai farar kasa. Cikin su akwai bakake saboda a cikin kasar da aka halicci annabi Adam akwai baka. Cikin ƴan adam akwai mai saukin hali saboda a cikin kasar da aka halicci Adamu akwai mai taushi-taushi. Cikin ƴan adam akwai mai murɗaɗɗen hali saboda a cikin kasar da aka halicci Annabi Adamu akwai mai tauri. Dake dai wannan shine kasa. Ubangiji Subhanahu Wata'ala yayi sama bakwai, yayi kasa ita ma guda bakwai, tare da bambance-bambance da malamai suka ambata tsakani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Bukhari, hadisi ingantacce, yace duk wanda ya saci kasa ko ya cika iyakar kasa daidai da dani daya. Misali kana makotaka da wani makocinka ko a gida ko a gona ko a rumfar kasuwa, sai ka ci masa floti ka kara daidai da taku daya, to a ranar lahira azabar da Allah zai ma zai ce a jijjigo wannan kasar tun daga kasan bakwai a fito da ita a dora maka aka. Da ka cin kasar mutane, cin iyaka, trespass kamar yadda masu doka suke faɗa, ba karamin zalunci bane ba. Akwai mutanen da kuma abin da suka dauka wa kansu kenan. Ina ne mutane suka bar filin su kwana ɗaya biyu hankalin su baya nan, sai su je su kewaye, sai su ci iyaka. Wasu su ko su kwace, sai su je su hada kai da ma'aikatan filaye a jahohi, sai ayi musu file na ƙarya, sai su zalunci al'umma. To wannan ba karamin zalunci bane, kuma Allah baya kyale shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum hudu Allah ya tsine musu, daga ciki akwai mangayyar manaral ard, duk wanda ya ci iyakar kasa. Malamai suka ce ko da a ce fa kara wa abokin zaman ka kai, ba wai ka ci mata sa ba, fili ne gana ka gana sa aka sa alama, sai ka zo ka ce ku kara masa taku daya a nawa, in dai ba shi ya yadda ba to ka saba, to ina kuma gana sa kadi ba. Da haka kasa tana da matukar muhimmanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wajen bayinsa. Kuma duk wanda yake harkar kasa ya san harka ce wacce Allah ya sa mata albarka. Ana samun kuɗi sosai a cikin harkar kasa. Babu abin da ke kawo kuɗi cikin sauki ba tare da kawo wahala ba irin harkar mai kasa. Shine abin da ake cewa da yaren zamani properties. Ko dai ka sai fili, ko ka sai gida, ko gona, ko makamancin haka. Waqti lafil layli wan nahari, sabawar dare da wuri. Me yake nufi da sabawar dare da wuri? Wadansu malaman suka ce ikhtilaf ba wai sabawa ake nufi ba, ana nufin at-ta'aqub. Ta'aqub shine bibita juna. Dare ya wuce wuni ya zo, wuni ya wuce dare ya zo, kullun haka suke, ba su taba sabawa ba. To wannan yana nuna maka isar Allah da kuma cewa lalle mai gudanar da wannan halittar Allah ne mai cikakken iko. Domin kowace kasa ce a duniya, in ita ce za ta gudanar da rana, tafi da ita da kawo ta, to sai an samu failure watan wata rana. Yanzu ka kalli duk abin da ake faɗa na ci gaban kasashen da suka ci gaba, sai a ce kasa kaza ta yi shekara 50 ba a ɗauke wuta sama da minti kaza ba, kasa kaza ta yi shekara 30 ba a ɗauke wuta sama da minti kaza ba, in za a ɗauke wuta sai an sanar. Duk wannan dai koma menene an dai ɗauke. To ita fa duniya tunda Allah ya yi ta ba wanda ya san adadin shekarunta, amma ba a taɓa samun ranar da rana ba ta fito ba. Rana ta makara ko injin ya samu matsala za a je a gyara, ba a taɓa samun wannan ba. To wannan yana nuna maka mai yin wannan aikin cikakken mai iko ne, a aikinsa ba a samun tangarɗa. To kaga ku ba ɗan adam ba ne, domin ɗan adam duk inda ya kai a aikinsa za ka samu tangarɗa, saboda shi ɗin kansa yana da matsala, kuma shi ɗin kansa tawayayye ne, ba cikakke ba ne, da haka aikinsa ba zai iya cika ba, domin kammalalle shi yake yin kamala, amma na kasashe tawayayye ba yadda za a yi maka kamala. Wadansu malaman suka ce abinda ake nufi da ikhtilaful layli wan nahari shine a halittar dare Allah madaukakin sarki yayi ta da duhu, amma halittar rana ita kuma sai Allah ya yi ta da me, da haske. To kaga wannan ayi akwai bambanci, domin haske daban, duhu daban. to duka waɗannan maganganun guda biyu duk kalmar ikhtilaf tana daukar su ko dai ikhtilaf da ma'anar ta'aqub wani na bima wani wani na bima wani haka suke kewayawa shine Allah yake wa huwal ladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura shine ya sanya dare da rana su rinka canjin aiki liman arada an yadhakkara ga wanda yake so ya zikiri aw arada shukura ko yake so ya gode wa Allah mana idan kana wani lazumi da daddare ko ta ibada da daddare sai ta kubuce maka baka samu kai da daddare ba sai kai ta da yaushe da rana Allah ya mai maka gurbin damar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan bai yi wasu ibadojinsa da ya saba yi da daddare ba saboda dan adantaka ko gajiya ko rashin lafiya ko bacci to da rana sai ya maimaita wannan dama ce daka inda Allah ya ga dama sai ya bar dare kawai in ya wuce shikenan ba wani makwafinsa ba wata damar kuma shi yasa yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidhiya idan Allah ya sanya muku dare tutur babu rana wani ubangijin ne ba shi ba zai iya kawo muku hasken rana babu to haka ne idan mun dauka cewa abinda ake nufi da khilfa shine bambancin halitta rana ta zamo tana da duhu da haske dare yana da duhu to wannan ma aikin Allah ne shi ma ikhtilaf din ne kuma Allah subhanahu wataala ya ga mana huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab wa min ayatihi huwal ladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara mubsira wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayatal layl wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab to sannan cikin wata hikimar Allah da ya bambanta dare da wuni ta fuskar yanayi dare yana da duhu wuni yana da haske to kuma sai ya sanya wa kowanne daga cikin su aikin da yafi dacewa da shi dare yafi dacewa da hutu shi yasa Allah sai ya dauke haske saboda duhu yafi dacewa da hutu shi yasa ko yanzu dan adam in zai kwanta mafi yawa ban ce duka ba amma mafi yawa in mutum yana so ya bacci ya huta ina yake nema duhu ko daki da fitila sai ya ce me kashe shi yasa Allah ya ce waja'alna al-layla libasan mun sanya muku dare ya zama tufafi a gare ku zai lullube ku mutum da daddare sai ya yawo tsirara ba wanda ya ganshi amma da rana sai ka sa tufafi da gaske dan asirin ka ya ruku waja'alna nawmakum subatan kuma muka sanya baccin ku cikin daren ya zama hutu a gare ku to shi ko wuni lokacin haske ne wanda wannan lokacin kuma yafi dacewa da yanayi na aiki dan dan adam in dai zai yi aiki yana bukatar haske to shine sai Allah ya sa maka wuni to daka waja'alna an-nahara ma'ashan muka sanya muku rana wuni lokacin neman abin da za ku rayu a bisa ga dabi'ar mafi yawan mutane a duniya zaka ga da daddare bacci ake yi da rana kuma ba sana'a ake yi ɗaiɗai ku ne cikin mutane ba su da yawa wanda zaka ga da rana ne yake aiki da daddare kuma ya bacci amma ana samu amma dai mafi yawa cikin mutane 85 cikin 100 ko 90 da rana suna wajen sana'a da daddare kuma suna bacci to waye tsara rayuwa ta kasance akan wannan tsarin Allah ba wata gwamnati da ta yi wannan dokar cewa da daddare kowa ya bacci da daddare ko da rana kowa ya fita aiki ba wata gwamnati da ta yi wannan dokar halittar Allah ce da kaddarawarsa sawa'an musulmi garin musulmi kaje haka zaka ga ana yi garin kafirai kaje haka zaka ga ana yi garin wanda suka ce ba Allah ma kaje haka zaka ga ana yi to daidaita mu da Allah ya akan wannan tsarin kwaya daya yana nuna maka cewa Allah daya ne domin in Allah ba daya bane kuma kowanne yana da iko to sai an samu cin karo a wajen wannan gudanarwa idan Allah idan dai Allah ya ce ni zan yi dare kuma daren shine lokacin baccin bayina sai dan ya ce ni kuma ban yadda ba da daddaren za su yi aiki to kaga sai a samu me cin karo irin yadda ake samun fada tsakanin masu mulkin duniya a masarauta daya wannan yana fada da wannan wannan yana fada da wannan to amma shi Allah da yake a masarautarsa shi kadai ne shi yasa ba a samun cin karo irin wannan shi yasa Allah yake law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da akwai wani allan a sama da kasa ba Allah daya ba da sama da kasa rushiya za su in Allah sama yace zai yi ruwa na kasa sai yace ni ban yadda ba na so ban shirya ba to kaga sai a samu me cin karo na umarni to duk waɗannan halittun da Allah ya ambata mana anan guda takwas zaka ga duk suna gudana ne a tsari daya to wannan shi ya dada tabbatar da cewa mai gudanar da su din daya ne mahaliccin su din daya ne wannan a hankalce ma kenan to haka nan Allah madaukin sarki ya ce wal kulkil lati tajri fil bahri haka nan jiragen ruwa da suke gudana akan teku su kansu sun isa su nuna wa mai hankali cewa akwai Allah kalmar kulk a larabci tana nufin babban jirgin ruwa ba karami ba karamin jirgin ruwa ba a ce da shi kulk a larabci sai dai a ce da shi safina an gane ko to sannan a dabi'a zaka ga babban jirgin ruwa bai fiye sauri ba saboda yakan dauki manyan kaya masu nauyi karamin jirgin ruwa yana da sauri amma baya daukan kayan nauyi shi galibi yafi daukan mutane to jirgin ruwan da Allah ya dauki annabi Nuhu da mutanansa a ciki lokacin da za a yi ruwan tufana Allah ya kira shi da kulku kuma ya kira shi da safina an gane ko wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun fa anjaynahu wa ashabas safina to ya za a yi jirgi a lokaci daya ya zama kulku ya zama safina malamai suka ce zai yi ma'ana kulku ne babban jirgi ne mai daukar kaya ta fuskar girman jikinsa to sannan kuma safinatu ne ta fuskar saurinsa shi jirgin annabi Nuhu duk da yana da girma ya dau mutane to kuma yana da sauri dabi'ar karamin jirgi wanda wannan ba a samu a jirgin duniya jirgin da dan adam yayi in dai ya girma zai dau kaya to sai kai hakuri da tafiyarsa sai wata bakwai bai je ba an gane ko to wannan kenan suka ce kamar sandar annabi Musa ce wani lokaci sai kaji Allah ya kira ta da hayya wani lokaci ya kira ta da fu'ban wani lokaci ya kira ta da jan wanda duk waɗannan sunaye ne mabambanta na macizai daban-daban hayya macijiya ta mace fu'ban kumurci namiji jan shu'umi kububuwa to ya aka yi maciji ɗaya zai zama duk wannan suka ce to ai saboda macijin mu'jiza ne ba common maciji bane irin na yau da gobe suka ce abin da ake nufi maciji ne kwaya daya amma duk wata sifar macizai Allah ya hada masa domin duk cikin dabbobi za ku samu matan sun fi masifa yanzu da zaka samu zaki da zakanya zakanya ta fi zaki fada da zaka samu kura da kure kura ta fi kure fada to haka da zaka samu maciji da macijiya macijiyar ta fi fada to shi ita sandar annabi Musa tana da dabi'un mata na dabbobi na fada kenan in fada ake so za ta iya to sannan kuma zaka samu su kuma mazan sun fi jarumta sun fi karfi ko kuma tana da dabi'ar mazantaka an gane ko to sannan ita kuma kububuwa mafadaciya ce sannan ga ta karama sai zafin dafi to duk sanda annabi Musa tana da wannan to shine abin da ake nufi a nan jirgin da Allah madaukakin sarki yake magana a nan dai kulku yake nufi kulk malamai suka ce babban jirgin ruwa mai daukar kaya to sannan ana cewa fulk a larabci ana nufin jiragen ruwa da yawa ko kuma jirgin ruwa kwaya daya suna ne wanda ana gayawa jam'i ana gayawa mufrad to anan me Allah yake nufi da cewa cikin halittar jirgin ruwa wanda muka hore muku shi yake gudana akan teku akwai abin lura ga masu hankali me abin lura malamai sun yi maganganu da yawa na farko dai samar da kimiyya da fasahar jirgin ruwa ba dan Allah ba duniya hankalin bil adama bai isa ya gano jirgin ruwa ba jirgin ruwan farko da aka yi a duniya shine wanda annabi Nuhu ya yi shi waye koya masa yadda zai waye rinka bashi umarnin kafa kusa a can mannakata ko a can yi kaza Allah ne wasna'il fulka bi ayunina wa wahina Allah ya ce da annabi Nuhu je ka kaji ka kirga ka kera jirgin ruwa amma mu za mu rinka gaya maka yadda zaka yi shi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad tarakna ha aya wannan jirgin ruwan mun bar muku shi a matsayin aya Allah ya ce wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu daga wannan jirgin ruwan ne duk wani jirgin ruwa da ka sani a duniya copy ne na asalin jirgin ruwan annabi Nuhu wannan kimiyya da fasahar ta halittar jirgin ruwa Allah shi ya samar da ita idan ka tsaya kai tunani zaka iya gano girman Allah sannan malamai suka ce ka kalla da kyau yanzu da zaka dauki tsakuwa ɗan karama ka jefa ta akan ruwa ba za ta tsaya ba sai ta yi me sai ta nutse kai kanka yanzu da zaka shiga ruwa ba akan jirgi ba zaka tsaya a saman ruwan ba sai dai in kana wani abu amma ba ka me zaka yi nufewa amma shi jirgin ruwa sai ya dauki gari kwatankwacin rabin Abuja kuma ya tafi akan sama na ruwa bai nitse ba to waye rike shi a saman bai nitse ba Allah Allah shi yake rike jirgin ruwa ba wata dabara ba domin abin da bai kai jirgin ruwa ba wanda Allah bai kaddara masa tsayuwa akan ruwa ba baya iya tsayawa amma kaga jirgin ruwa duk girman sa sai ya tsaya akan ruwa ya dau kaya ya dau gari ya dau kaza ya dau kaza to wannan ko shakka babu iko ne na Allah in ba Allah ba ba wanda zai iya wannan kwatan kwasancin sa jirgi a sama in ba ruko ya rikewar Allah ba a sama jirgi ba zai iya tsaya a sama ba shi yasa Allah madaukin sarki ya ba mu misali yace awalam yanzuru ila at-tayri fawqahum awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffati an gane ko ma yamsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir ba sa ganin tsuntsu a sama in yana fulfulwa da fukafukansa kuma sai ya dawo ya tsaya to da ya tsaya din waye rike shi a sama
Allah
awalam yaru ila at-tayri musakhkharati fi jawi sama ma yamsikuhunna illa Allah to da ka da jirgin sama da tsuntsu a sama duk ikon Allah ne to haka nan ma kuma jirgin ruwa ubangiji madaukakin sarki yace bimayan tajri bimayan fa'un na jirgin ruwa yana tafiya da abin da ke amfanar mutane ya dauko kaya daga wani yanki na duniya ya kai wani yanki dan a amfana ya dauki wasu daga nan kuma ya kai can nan ma dan a amfana to haka nan kuma anzalallahu minas sama'i mimma da abin da Allah ya saukar daga sama na ruwa ma'ana duk wani ruwa da ka gani a duniyan nan asalin sa daga ina sama sama shine asalin source na wata shine sama wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhiya bihi baldatan mayta wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira Allah da ya saukar da ruwa daga sama bisa ga rahamarsa da jin kansa kuma sai ya sa ƙasa wata daga cikin ta ba duka ba sai ta rike mana wani ruwa wata ƙasar ba ta rike ruwa wata ƙasar za ta shanye kuma daga baya ta dawo mana da kayan mu amfana kamar ƙasar da ake haƙa rijiya kamar ƙasar rafi an gane ko wannan duk wata hikima ce ta Allah subhanahu wataala da ka dai ruwa asalin sa daga sama ne Allah madaukin sarki ya saukar da shi kuma yace fa ahayna bi fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha da wannan ruwan da yake sauka daga sama Allah yake rayar da kasa me yake nufi da rayar da kasa fitar da tsirrai daga cikin ta domin yace wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a yana daga cikin abin da zai nuna maka girman Allah da ikon sa zaka ga kasa a mace ma'ana a lokacin rani zaka ga kasa a bushe ba komai akan ta amma yace fa idza anzalna 'alayha al-ma'a dan muka zo muka saukar mata da ruwa lokacin damuna ihtazzat wa rabat sai kasar nan ihtazzat ta motsa wa rabat ta kumbura fa ambatat min kulli zawjin bahij a wata ayar sai yace innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir dadaka Allah subhanahu wataala yakan saukar da ruwa daga sama domin kasa ta rayu domin ƙasa da abin da ke cikin ta ba za su taba rayuwa ba sai da ruwa ruwa shine tushen rayuwa waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy duk wani abu mai rai mun samar da shi ne daga ruwa kuma ba zai taba iya rayuwa ba sai da ruwa to sannan yana daga cikin abin da ake gane girman Allah da shi ta hanyar saukar da ruwa akan ƙasa ƙasar ta fitar da tsirrai kuma ta zo ta bushe kuma a sake wata damunar ruwa ya sake sauka tsirrai su sake fitowa su zo su bushe haka Allah yake ta maimaita wannan abin wani lokaci sau biyu a shekara to malamai suka ce babban sakon shine dan Allah ya nuna maka ƙasa ba mai dawwama bace sannan duk abin da ke kanta ba mai dawwama bane kuma duk abin da ya mutu ya shiga ƙasa zai fito yanzu misali dan adam asalin sa daga ƙasa aka fito da shi to a ɗabi'ar ƙasa ita kanta ba ta da tabbas kullun a cikin canjawa take yi daka shi ma dan adam kullun a cikin canjawa yake kana yaro zaka zo ka girma kai furfura ka tsufa to sannan ka zo ka bace to haka kasa dabi'arta take da duk abin da ke kanta to sannan yanzu da zaka zo ka haka kasa lokacin rani ba zaka ga ciyawa a ciki ba amma kuma idan damuna tayi ruwa ya sauka kuma sai ka ga ciyawar ta fito to abinda wannan yake nuna wa dan adam da ake haka kasa abin ne shi kasar ta cinye shi yanzu da zaka je makabarta ka bude kaburbura da yawa ba zaka ga gawawakin da aka saba sun bi kasa to watan mutara na kuma za su dawo kuma yadda ciyawa take dawowa ta hanyar saukar ruwa sai ruwa ya sauka kasa ta tsotsa sai ta fitar da tsirai to haka tashin alkiyama ma bayan mutane duk sun shiga kasa an binne su Allah zai ce sama tayi ruwa in tayi ruwa sai ce duk ku fito to shine yake buga misali sau da dama sai ce innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta ubangijin da yake wa kasa wannan canji yake raya ta ta hanyar saukar da ruwa shine kuma wanda zai raya ku ta hanyar saukar da ruwa ya fito da ku daga cikin ta to da haka wannan shine wa anzala mi wa ma anzala وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها سنة وبنجد يتشو وبث فيها من كل دابة وانا أبن نزيدة أنونا مكا جرمان الله روى إلي ده الله يكي سوكروا أما كما سيف تدس الرئيم بمبن تادا والنار روى عند منور يشاي ذاكي شيلي من ساني يشاكم أي ساني روى عند منور يشاي جا kuma shine kankana ta sha ita kuma tai kore ruwan da kaza ya sha ruwa daya amma aiki daban-daban shine yace fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan sai yace yuska bi ma'in wahid ruwa daya muke bawa tsirrai amma wani yayi muku zaki wani yayi muku tsami wani yayi muku bauri wani yayi muku kaza wannan yana nuna maka ikon Allah subhanahu wataala sannan wabasa biha min kulli dabba Allah madaukakin sarki shi ya baza dukkan dabbobi akan kasa kalmar dabba asalin sa ana nufin duk wani mai rayuwa akan kasa har mutum dabba ne domin asalin kalmar dabbu din a larabci daga addabibu ne dabibu shine tafiya akan kasa shine diddike da muke cewa da Hausa to duk wata halitta da take rayuwa akan kasa in kace da ita dabba kai daidai to amma an fi cewa dabbobi na gida dabbobi kamar tinkiya akuya rago saniya raƙumi taguwa da sauransu an fi ce musu dabba amma in asali za a koma to kowa ma dabba ne shine Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin tsuntsu ba dabba bane saboda shi tsuntsu asali ba na ƙasa bane a bishiya yake rayuwa to da haka shi ba a ce masa dabba amma duk wata halitta da take rayuwa a kan ƙasa to dabba ce shi yasa da Allah zai magana halittu da sunan dabba sai cire tsuntsu a wata ayar wama min dabbatin fil ardi sai ce wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ba wata dabba da take rayuwa a kan ƙasa da kuma tsuntsun da yake tashi a sama kaga shi ba dabba bane kenan domin inda shi ma yana cikin dabba to da ba za a cire shi ba to sannan dabbobin nan iri daban-daban ne akwai dabba mai kafa biyu dan adam yana cikin su akwai dabba mai kafa hudu akwai dabba mai kafa ba adadi akwai dabba mai tafiya da ciki kamar maciji da kada da sauransu shine Allah yake Allahu khalaqa kullu dabbatin mimma faminhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu ma yasha Ubangiji shine ya halicci kowace dabba daga sinadari na ruwa sai yace fa minhum daga cikin dabbobin man yamshi ala batnihi akwai mai tafiya da ciki kamar maciji wa minhum man yamshi ala rijlaini daga ciki akwai masu tafiya da kafafuwa biyu dan adam kaza zakara jumuna waɗannan duk masu kafa biyu ne wa minhum man yamshi ala arba daga ciki akwai masu tafiya da kafa hudu sai Allah ya ce ya khuluqu Allah ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama Imam al-Qurtubi ya ce da da Allah ya ce wa minhum man yamshi ala arba yayi shuru to da shanshani ba halittar Allah bace domin shi shanshani baya cikin wayancan shi ba da ciki kada yake tafiya ba shi ba da kafa biyu yake tafiya ba shi ba da kafa hudu yake tafiya ba kafafuwan shanshani ba su da adadi to shine Allah dan ya takaice magana sai ya ce ya khuluqu Allah ma yasha kuma Allah yana halittar abin da ya ga dama kamar mala'iku ne daga cikin su akwai masu fukafukai biyu akwai daga cikin su masu fukafukai hurhudu daga cikin su akwai masu fukafukai ba adadi an gane ko ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba sai ce yazidu fil khalqi ma yasha, ubangiji shi ya sanya wa mala'iku fukafukai wadansu su biyu, wasu uku uku, wasu hurhudu, sai ce ina ƙara abin da naga dama. To jibril fukafukan sa sun fi hudu, manzo Allah ce na ganshi yana da fukafukai guda 600, kwaya ɗaya daga cikin fukafukan zai iya daukar duniya da shi ya kifa. Da haka dai ubangiji ya ce wa batta fiha min kulli dabba, to kaga dan haka kada wani ya ce maka dabba kace ya zage ka, sai kai masa uzuri sunan ka na asali ya gaya maka. Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa tasrifir riyahi, da kuma jujjuyawar iska. Allah madaukakin sarki shi yake jujjuya iska, wani lokaci sai ka ji iska tana tahowa ta gabas bayin kanta bane sa ta akai, wani lokaci ka ji ta juya tana tahowa ta kudu, wani lokaci ta arewa, wani lokaci ta yamma, wani lokaci ta zo maka da sanyi, wani lokaci ta zo maka da zafi, wani lokaci ta zo maka da guguwa tana zubar da abubuwa. To duk wannan ba aikin iska bane a kankin kanta, aikin ubangijinta ne subhanahu wataala. To sannan wasu sahabi musakkar da gajimari ko hadari wanda aka hore shi bainas sama'i wal ardi, tsakanin sama da ƙasa, mana shi gajimari ko hadari ko hazo ko girgije ba a sama yake ba kuma ba a ƙasa yake ba. An gane ko? Ba a sama yake ba, ba a ƙasa yake ba, shi a tsakankani yake. Da yawan mutanen da suke ƙasa kuma ba su taɓa hawan jirgin ruwa ba, jirgin sama ba, sai su ɗauka hadarin nan ko gajimaren nan a manne yake da sama. Amma ba haka ba ne, idan ka taɓa hawa jirgi za ka gane ashe hazo da muke gani da gajimare da hadari ba a sama yake ba, shi a tsakiya yake. Domin wani lokaci jirgi sai ya wuce shi, sai ka koma kai da kake jirgin kana kallo shi a ƙasa. Shi yasa babu Hausa yake cewa ya keta hazo, wanda ya hau jirgi ko kwana ya wuce hazo. To shi hazo haka yake, ko gajimare haka yake, tsakanin sama da ƙasa. Allah madaukakin sarki ya hore shi, aje shi a nan. To daga nan ne malamai suka ce halittar Allah iri uku ce, akwai jawwi, akwai barri, akwai kuma bahari. An gane ko? Akwai halittar da asararin samaniya take rayuwa kamar wannan gajimare, hazo ko hadari. To sannan kuma akwai halittar da ita kuma akan dandagariyar ƙasa take rayuwa kamar ɗan adam. In an ce haka ana nufin majority inda kafi rayuwa. To sannan kuma akwai halittar da ita kuma bahari ce, a ruwa take rayuwa. In kaga ta fito waje to ba lafiya, in kuma ta fito waje halaka za ta yi. Kamar kifi, ba yadda za a yi kifi ya rayu a inda babu ruwa. In ka fito da kifi daga ruwa kuma baka sa shi a wani ruwan ba, to kashe shi kake so kai. In ka bar shi ma da kansa zai mutu, saboda shi asalin halitta ce ta ne ta ruwa. To sannan akwai halittar da ita kuma in ka dauke ta daga kan tudu ka jefa ta a ruwa, to kashe ta za ka yi, ba za ta rayu ita akan a cikin ruwa ba. To amma dan adam sai Allah ya masa wata dabi'a, duk inda wata halitta take rayuwa dan adam zai iya rayuwa a wajen. Dan adam zai iya rayuwa a cikin ruwa tare da kifaye, zai iya rayuwa akan tudu, daman asalin wajensa kenan. Kuma dan adam zai iya rayuwa a tsakankanin sama. Lokacin da kake cikin jirgin sama, ina kake rayuwa? A tsakankanin sama. To sannan kuma zaka iya rayuwa a cikin saman ita kanta, inda mala'iku suke, domin da yawan annabawa yanzu suna ina? Suna sama. Annabi Isa Allah ya dauke shi ya kai shi sama. Annabi Adamu manzo Allah ya ce na gan shi a sama. Annabi Isa da Annabi Yahaya ya ce na gan su a sama, daman ƴaƴan ƴan uwa ne. Annabi Musa, Annabi Idris, duk Annabi ya ce na gan su a sama. Shi yasa Allah ya ce walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna taqdila. To shine Allah ya dunkule gaba daya nan sai ya ce la ayatin liqaumin yaqilun. Cikin waɗannan abubuwa duk da muka faɗa akwai alamomi da suke tabbatar da akwai Allah, kuma suke nuna kadaitakarsa, kuma suke nuna cancantar abauta masa, amma fa ga masu hankali banda marasa hankali. To cewa ayat jam'i ne na aya, wanda aya iri biyu ce. Aya akwai qur'aniyya ko tanziliyya ko shar'iyya ko tashri'iyya, kamar yadda malamai suke faɗa. Sannan akwai aya qadariyya kauniyya. Asalin dai ita kalmar aya din tana nufin alama. Qala rabbi ja'alli aya, ay alama. To akwai alamar da take nuna wa mai hankali cewa akwai Allah. Sannan Allah dai ne, sannan kuma Allah shi ya cancanta a bauta masa. To ayoyi kamar yadda na faɗa, akwai ayoyin da suke na shari'a ne, wahayi ne Allah ya saukar daga sama ga annabawansa. Irinsu ne ake samu a Qur'ani, irinsu ne ake samu a At-Taura, Linjila, duk ayoyin Allah ne. An gane ko? Waɗannan su ake kira da al-ayat التشريعية الآيات التنزيلية الآيات القرآنية معنى أكوي آية دا قرآني ذاك جابا جنتا كفسراتا أكوي آية ركما دا باب إتا قرآني أما أكوي تأسرار الدنيا سني آيات كونية آيات قدرية رانا آية شيتا الله وتا آية نينا الله سوكروان سما آية شيتا الله سامور هلتو أدوران كذا آية شيتا الله معنى ألاما شيتا تكينونا مكا أكويشي إن الله يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم أنها مقردون ديوان آيوين دسكي أسما دكسا متاني سنة وجهة فاسا لرادس وجعلنا الليل والنهار آيتين والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب سيتي ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات دهك آيوين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم annahu al-haq a jikinka kadai akwai aya samuwar ido guda biyu a jikinka aya ce ma'ana Allah yana nuna maka akwai shi idan ka kadai ya isa ya nuna maka akwai Allah dan ba kai kaiwa kanka ba ba kai kake kula da shi ba babu inda kake zuwa ai maka service din ido babu wata ma'aikata da take sa mana grace na juyawar kwaye ido tunda Allah ya yi mu haka idan dinan mu suke wa yake mana wannan Allah ya nuna akwai Allah abinci da muke ci a narka mana shi a ciki wani lokaci abincin daman me zaka ci shi hada da ruwan sa da komai amma idan ya shiga akwai inda ruwan zai tafi akwai inda mai taurin zai tafi wa yake maka wannan Allah ya nuna akwai Allah amma abun mamaki duk da haka wasu ke cewa ba Allah yanzu mahaukacin ina ne zai ce ba Allah to wa yake raba maka kashi da fitsari ya fitar maka da kashin ta wajen ba haya ya fitar maka da fitsarin ta mafitsara wa yake maka wannan Allah shine yace wallahi sai na nuna musu ayoyina har a jikin su dan su tabbatar ni din gaskiya ne sai dai kawai su ki dan taurin kai amma ba dan na gaza in kosar da su ta fuskar hujjoji da dalilai ba to da haka duk waɗannan abubuwa la ayatin liqaumin yaqilun ayoyi ne ga masu hankali to sannan wannan yana nuna mana hankali yana da matukar muhimmanci a wajen gano Allah subhanahu wataala ba wai da shi ake gane Allah ba amma zai taimaka maka kwarai wajen ka tabbatar da cewa akwai Allah to sannan kuma malamai suka ce da hankali Allah yake magana da dan adam shi yasa malaman usuli suke cewa al-aqlu manatu at-taklif hankali shine masagala raki kusar da ake rataye shari'a a jikin sa a jikin dan adam idan mutum bai da hankali ko mun girman jikin sa Allah baya magana da shi amma ko mun kankanta jikinka in dai kana da hankali to Allah yana magana da kai domin ba da girman jikin yake magana ba da me da hankalin liqaumin yaqilun afala taqilun la'allakum taqilun al-aqlu manatu at-taklif da hankali ne ake cewa mutum yayi sallah da hankali ne ake cewa yi kaza da hankali ne ake ce bar kaza in ba hankali duk wannan bai shafe ka ba to sannan kuma kamar yadda muke cewa hankali ba sabanin shari'a bane shari'a ba sabanin hankali bace ba shari'a in dai ta Allah ce daidai da hankali take amma in hankalin lafiyayye ne idan kaga hankali ya saba wa shari'a to hankalin ya samu matsala domin hankali yana samun larura yana samun cututtuka mun san wannan ana cewa wani ya haukace ma'ana hankalinsa ya samu ne matsala hankali yana samun matsala to in hankali ya samu matsala shine yake cin karo da shari'ar Allah amma matukar hankali lafiyar salau to daidai yake da shari'a duk abin da shari'a ta faɗa yana dacewa da shi Allah ya samu dace sai Allah ya ce
waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
to didda wancan bayanan didda muka yi wanda suke nuna Allah daya ne domin ga yadda halittarsa ta gudana babu sabawa babu cin karo babu tukka da warwara wannan duk ga mai hankali ya tabbatar maka da cewa Allah ɗaya ne shi kadai yake halitta shi kadai yake mallaki halitta shi kadai yake gudanar da abarsa rashin samun cin karon yana dada tabbatar da haka an gane ko to amma duk da haka sai Allah ya ce wa minan nasi amma fa duk da haka daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andada akwai waɗanda suke riƙau waɗansu kishiyoyi ko ma bayan Allah in sun tashi bauta a madadin su bautawa Allah sai su bautawa wa'ancan sun sanya su a matsayin kishiyoyi ga Allah kishiyoyi ta fuskar cancantar bauta ba wai ta fuskar halitta da kuma gudanar da halitta ba domin hatta maguzawa sun yarda cewa Allah shi kadai ne kuma shi yake halitta hatta waɗanda suke musulun addinin musulunci sun yarda Allahn dai da ake bautawa shine mahalicci ma'ana tauhidur rububiyya kadai takar Allah ta fuskar halitta ta fuskar mallaka ta fuskar gudanarwa wannan duk duniya ta hada akan haka shine Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah duk duniya in ka tambaye kowa waye halicci sama da kasa zai ce maka Allah ne amma inda rigimar take waye cancanta abautawa sai su ce a'a ba Allah ba Allah ɗaya yayi kada a'a akwai Allah duhu akwai Allah haske ko akwai Allah damina akwai Allah rani shi Allah duhu in ana neman tsari daga shari shi ake roƙa Allah haske in ana neman alkhairi shi ake roƙa to mu kuma mun san Allah ɗaya ne shine mai amfanarwa shine mai karewa daga cuta ba wani magana Allah duhu Allah rana ba wani magana Allah damina Allah rani Allah ɗaya ne shine mamallakin dukkan wannan yanayi shine mahalici kuma shike gudanarwa lafazin andad jam'i ne na nid niddu shine almumathilu annadhiru ash-shariku suna jin wani ma yana da haƙi irin na Allah na cancantar abauta masa daidai da na Allah shi ma tamkar ya Allah to shine Allah yace daga cikin mutane akwai wanda suke da wannan aqida alhalin kuma shi Allah bai da kishiya يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الله باي ده كيشيا الله باي ده سعه الله باي ده واري الله باي ده تصاره سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ذاك ومن الناس daga cikin mutane man yattafibu akwai wadanda suke rikar andadan kishiyoyi a matsayin ababan bauta min dunillahi ko bayan Allah sannan yuhibbunahum suna kaunarsu ka hubbillahi kamar kaunar Allah yana daga cikin abin da ake bautawa Allah da shi shine kauna kaso Allah sama da komai sama da kowa wannan wajibi ne akan ka wannan yana daga cikin ibada san Allah sama da komai sama da kowa fifita koma fifita Allah sama da komai sama da kowa jin tsoron Allah sama da komai sama da kowa yarda da Allah sama da komai sama da kowa duk wannan shine ibada da to sai zama sune wa wani Allah irin abin da ake yi wa Allah wadansu malaman suka ce abinda ake nufi yuhibbunahum ka hubbil mu'minin Allah su suna son irin wadannan gumakan nasu irin soyayya da su kuma mu'minan kwarai Allah suke wa irin ta shine Allah a gaba zai shaida akan haka wallazina amanu ashaddu hubban lillah mai imanin kwarai mu'minin gaskiya kololuwar malejin kaunarsa da soyayyarsa Allah yake wa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace yana daga cikin imani ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzonsa su zama su suka fi soyuwa a gare ka sama da duk wani abin da ba su ba me yake nufi san Allah fifita komai nasa akan na kowa me yake nufi san manzon Allah girmama shi sama da kowa sallallahu alaihi wasallama kar ka taba jin kana son wani irin yadda kake son annabi a'a kasu so annabi sama da kowa to menene soyayyar annabin shine biyayyarsa sama da kowa in aka ce maka ga abin da annabi yayi to wannan abin shine na farko sama da na kowa in aka ce maka ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yace a bari to wannan umarnin gaba yake da na kowa wannan ita ce soyayya domin soyayya abin da take nufi shine biyayya biyayya ita take tabbatar da soyayya kishiya haka kuma shi yake kore ta matakar zaka ce kana son annabi amma kullun kana cikin saba masa to sai dai a ce kana da'awar so amma ba kana so ba so na gaskiya shine biyayya law kana hubbuka sadiqan la ata'atuhu innal muhibba liman yuhibbu muti'u to da kade ubangiji yana aibatawa waɗannan mutane masu yin shirka waɗanda suke son wasu irin san da mu'minan kwarai suke wa Allah kuma suke bautawa wasu a madadin su bautawa Allah. Sai Allah ya ce wallazina amanu amma mu'minan qurai ashaddu hubban lillah, sun fi tsananin soyayya su ga Allah. Lafazin ashaddu alawzani af'alu sigatu mubalaga, an gane ko? Malamai suka ce kalmar ashaddu din anan ita tafi dacewa, amma akwai wata kalmar da da za a sa ita ma za ta yi, sai dai wannan tafita shine da Allah ya ga dama sai ya ce wallazina amanu ahabba lillah, amma sai ya ce ashaddu hubban lillah, an gane ko? Kamar yadda ya ce idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi, sai ya ce au ashadda khashya, a madadin ya ce au akhsha, kamar yadda ya ce thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati au ashadda khashya, da sai ya ce au akhsha, domin akhsha alawzani af'al sigatu tafdil ne. Idan ka ce hubbu so ko, to akwai kuma ahabbu mafi so, shine sigatu tafdil din. To amma a madadin ahabbu sai Allah ya cire, sai sa ashaddu, sai kawo hubban, ashaddu khashyatan, ashaddu qaswatan. Suka ce saboda me kalmar ashaddu din tafi dacewa da wajen, sannan kuma tafi isar da sakon da ake so a isa. Ma'ana dai muminin kwarai kololuwar soyayya sa yana yin ta ne da Allah, kuma dan Allah, kuma bisa ga tafarkin Allah. Ubangiji ya ce walau yaral ladina zalamu, idan da a ce azzalimai za su ga iz yarawna al'azaba, lokacin da za su ga azaba a lahira, ma'ana yanzu da za a ɗauko majigin abin da zai faru a lahira a kawo shi duniya, su masu bautar wani Allah a kunna musu su gani, to da sun ga abin mamaki, da sun san abin da suke yi ba ƙaramin haɗari suke jefa kansu a ciki ba. Kalmar walau yaral ladina zalamu iz yarawna al'azaba, law din nan harfu shartin ne, da a ce hakan zai faru, to da wani abun zai faru, to sai aka shafe jawabin laudin, sai dai ka kaddara. Malamai suka ce yadda za ka kaddara walau yaral ladina zalamu iz yarawna al'azaba lan tahau, da a ce kafirai a yau Allah zai ɗauko musu majigin abin da zai faru a lahira, a zo a nuna musu su gani, wallahi da duk sun daina kafirci sun musulunta. To amma bisa ga wata hikima ta Allah, baya so ya cirsa sa ka kai imani, so yake ya bakka kai dan kanka, shi dai ya gama gaya maka abin da zai gaya maka, ga imani, ga sakamakon imani, ga kafirci, ga illar da kafiri zai je ya tara a lahira, in ka yadda da shi a haka ka bi, in baka yadda ba shikenan. Amma idan yanzu sai da aka ɗauko majigin abin da zai faru a lahira, aka nuna maka wuta ka ganta, sai ka musulunta, to yanzu tirsasa ka akai kenan. Shi kuma Allah baya tirsasa kowa, so yake kai bisa ga yadda, bisa ga natsuwa, bisa ga kwanciyar hankali. Faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadaynahu an-najdayn. Sau da dama irin wannan laudin a Qur'ani akan kawo ta, sai a cire, sai a cire jawabinta, kamar anan din, kamar a wajaje da yawa. Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu mawquhuna 'inda rabbihim kaza 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 basitu aydihim kay akhriju anfusakum, an cire jawabin law. Walau tara idh fuzi'u fala fawta wa ukhizu min makanin ba'id, to kaga dan ma an cire jawabin law din. La ra'aita amran fazi'an, la ra'aita amran ajaban, la ra'aita kaza kaza kaza, da haka malamai suka ce sau da dama irin wannan laudin akan shafe jawabinta. To da haka anan Allah ya shafe jawabin kaddarawa ake, domin kamar a Hausa ne kace da kaza kaza ya faru, to ai akwai cikon zance, abin nufi da kuma kaza ya faru, to wannan dadin na biyu shi ake kira da jawabin law. To sau da dama Qur'ani yakan cire, baya faɗa, saboda Qur'ani balaraban larabci ne, a balaraban littafi ne, su kuma larabawa a al'adar magana su suna yin irin wannan, to shi yasa Qur'ani yakan bi da ka'idoji irin na larabawa na yaransu wanda suka sani, bal ma da yawa daga cikin ka'idojin Qur'ani shi yake dada saita musu su, ya nuna musu ga yadda ya kamata ku faɗa, ga yadda ya kamata ku tsara zance, ga yadda ya kamata, ga yadda ya kamata. To da haka Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce annal quwwata, domin dukkan ƙarfi lillahi jami'an, na Allah ne baki ɗaya, wa annallaha, kuma haƙiƙa Allah shadidul azabi, mai tsananin azaba ne. To ku san da wannan labarin, sawa'an mumini ne kai ka sani babu ƙarfi sai ga Allah, sawa'an ma wanda ba muminin bane ka sani ƙarfi dai na Allah ne. To cewa ƙarfi na Allah ne yana nuna ba a iya ja da shi, to sannan a lokaci guda kuma yana gaya mana kuma shi mai tsananin azaba ne. To kaga waɗannan kalmomi guda biyu suna sanya tsoro a zuciyar dukkanin mai hankali ballantana kuma mai imani. An gane ko? Al-Imam Ibn Kathir yake fada yace wa fi sahihaini, hadisi ya zo cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim, an Abdullah ibn Mas'ud, daga Abdullah ibn Mas'ud kale yace qultu ya Rasulullah, nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ayyu dhanbi a'zam, wani zunubi ne yafi girma? Kale sai manzon Allah yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa, mafi girman zunubi shine ka sanya wa Allah kishiya alhalin ka san shi kadai halice ka, ma'ana ya zama kana daukar wani haƙƙin sa kana ba wani, to yanzu kamar ka sa masa kishiya ne. To shine fadin Allah, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. To haka nan Ibn Kathir yace walladheena amanu ashaddu hubban lillah, ay wal hubbihim lillah wa tamami ma'rifatihim bihi wa tawqihihim wa tawhidihim lahu la yushrikuna bihi shay'a. Abinda ake nufi da mu'minan kwarai su suka fi kauna ga Allah, ko kaunar su tafi tsanani ga Allah? Ibn Kathir yace saboda kaunar ta su ce ma da tsananin sanin Allah da girmama shi da kadaita shi yasa ba sa yi masa shirka. Duk mutumin da kaga yana shirka to bai san Allah ba, kuma ko ya ce yana kaunar Allah ƙarya yake, baya kaunar Allah. Duk mai kaunar Allah zai wa Allah abin da yake so, shi kuma Allah ba abin da yafi so a duniya sama da a kadaita shi, ba abin da yake ki a duniya sama da a hada shi da wani, a sanya masa kishiya. Sai Allah ya ce istabarra allazina tubu, lokaci ya riga yayi, sai mu tsaya nan. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana, sai Allah ya kai mu gobe. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.